This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. A yau Talata, 9 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, yau Talata Turki ta sanar da cewa ta kakkaba takunkumin kasuwanci ga Isra'ila, wanda zai shafi kayayyaki iri-iri, sai Isra'ila ta sanar da tsagaita wuta a Gaza. Babbar kotun kare haƙƙin al'umma ta Turai ta yanke hukuncin cewa kasashen mambobin tana da alhakin kare al'umma daga illolin sauyin yanayi. Haka kuma za a ji cewa mazauna wata cibiyar kasuwanci ta Myanmar sun tsallaka kan iyaka zuwa ƙasar Thailand a yau Talata sakamakon ƙarar fashewar wasu abubuwa.
To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta fara duba rahoton mai bincike na musamman Jim Obazi akan binciken babban bankin Najeriya na CBN. Gwamnatin dai ta ce ba za ta lamunci ayyukan badakala ba, kamar yadda mai taimakawa shugaban Najeriya a fannin yaɗa labarai Ibrahim ya bayyana.
Gwamnati za ta duba domin ɗaukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su, kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa bayan da hukumomi a watannin baya-bayan nan suka sanar da matakin raba hatsi don taimakawa mutane rage raɗaɗin tattalin arziki, wasu mazana tattalin arziki sun ce raba tallafin abinci ba shi ne matakin da ya fi dacewa a ƙasar ba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana shirin noma tushen arziki, wanda ya tattauna game da wani taro da aka yi a birnin Mene na jihar Neja a Najeriya akan haɓaka harkokin noma. To amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, ƙasar Turki ta sanar da cewa za ta kakkaba takunkumin kasuwanci ga Isra'ila, wanda zai shafi kayayyaki iri-iri, har sai Isra'ila ta sanar da tsagaita wuta a Gaza. Takunkuman sun haɗa da na kasuwanci a sassa 54 da suka haɗa da tama da ƙarafa da siminti da man jiragen sama da kuma takin zamani. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da Isra'ila ta taushe buƙatar Turkiya na kai agaji ta jiragen sama zuwa Gaza. Ƙasashe da dama sun gudanar da samar da kayan agaji ta sama don kokarin daƙile abin da kungiyoyin agaji suka ce na rashin isassun hanyoyin shigar da kayan agajin da ake bukata ta hanyar shiga ta ƙasa. Ministan harkokin wajen Isra'ila, Israel Katz, ya alƙawarin mayar da martani tare da matakan da suka dace kan Turkiya. Yana mai cewa Isra'ila ba za ta mayar da martani ga tashin hankali da shi da ceto ba. Babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai ta yanke hukunci a yau Talata cewa ƙasashe mambobin tana da alhakin kare al'umma su daga illolin sauyin yanayi. Amma duk da haka, ta yi watsi da wata babbar shari'a da wasu ɗaliban ƙasar Portland su shida suka gabatar da nufin tilastawa ƙasashe rage fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli. Kotun kare haƙƙin ɗan adam ta Tarayyar Turai ta goyi bayan wasu mutane fiye da 2000 'yan ƙasar Switzerland na ƙungiyar manyan mata masu rajin kare muhalli, waɗanda kuma suka nemi irin waɗannan matakan a wani zamanin daban a hukunce-hukuncen, inda wani magajin gari na Faransa ma ya nemi ƙarin ƙoƙarin gwamnati na yaƙi da sauyin yanayi, amma bai yi nasara ba. Lauyoyin daga uku sun yi fatan kotun za ta samu gwamnatocin ƙasashe suna da haƙƙi na doka da ya rataya a wuyansu don tabbatar da cewa ƙasashen sun cimma burinsu na yanayi daidai da yarjejeniyar Paris. Wani rahoto daga cibiyar wanzar da zaman lafiya ta Amurka, ko USAID a takaice, ya ce dole ne Amurka ta sauya manufofinta na Afirka tare da mai da hankali kan ma'adanai masu muhimmanci, ciki har da bunƙasa harkokin diflomasiyya da kasuwanci a cibiyoyin ƙasar, wato a cibiyoyin haƙar ma'adanai na Afirka. Ƙungiyar ta ce ana buƙatar sauye-sauye ne domin samar da kariya daga yadda ake fitar da kayayyakin zuwa kasashen waje da kuma cuwacuwar da wasu manyan kasashe ke yi a kasuwar ma'adanai. Amurka ta dogara kacokan akan shigo da yawancin ma'adanai masu muhimmanci waɗanda ake amfani da su wajen hada batirin motoci masu amfani da lantarki da sauran wasu ma'adanai kamar cobalt da graphite da manganese. Duk da ƙoƙarin da Biden wato gwamnatin Biden da majalisar dokokin ƙasar suka yi na tallafa kamfanonin Amurka a kasuwannin Afirka ana ci gaba da auna ci gaban da aka samu ba tare da wata alama da ke nuna cewa kasashen tana da kasashen yankin Gulf na ja da baya ba. Rahoton na Yusuf ya ba da shawarar gwamnatin Amurka ta saka hannun jari a fannin diplomasiyyar kasuwanci a Afirka. Labarin
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta Bola Tinubu ta fara duba wani rahoto da yayi bincike akan ayyukan babban bankin Najeriya na CBN a ƙarƙashin tsohon shugaba Muhammadu Buhari. Wannan dai na zuwa ne bayan da mai bincike na musamman Jim Obazi ya mika rahoton ga Fadar Asun Rock. Binciken dai ya gano badakalar kuɗi da aka yi sosai a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban CBN Godwin Emefiele. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun gabanin kammala rahoton, an saki wasu bayanai na abubuwan da Obazi ya gano ciki da bankaɗo cewa tsohon gwamnan babban bankin Godwin Emefiele na mallakar wasu bankuna da kuɗin almundahana baya ga kafa bankin Titan Trust. Abin da aka ƙara fahimta daga rahoton shine zargin Emefiele da azurta wasu ƴan lele da ba su canjin dala farashin gwamnati don cin ƙazamar riba. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce gwamnati ba za ta lamunci ayyukan badakala ba kuma tana shirye wajen aiwatar da rahoton.
To kamar yadda ka sani shi wannan kwamiti yana da aiki wanda yake mai matukar fadi mai yawa kuma sun nika kammalin rahoton akan badakalar da aka yi a babban bankin Najeriya a wancan tsohon shekaru. Gwamnati za ta duba domin daukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba. Shi kansa kuma kwamiti din da ma an yi shi ne domin aniyar gwamnati ta duba abubuwan da aka yi na ba daidai ba tare da daukan mataki.
Lauya mai zaman kansa Abuja mai nasara Kogo Umar na daga waɗanda suka bi diddigin aikin na Obazi da ba da shawarar gwamnati ta aiwatar da sakamakon rahoton. Yana mai cewa aikin rahoton ya dace da dokokin Najeriya.
Hurumi na sashe na 15 sashen sashe na 5 da tsarin mulkin Najeriya wanda ya ce dole ne kowane jami'in hukuma wato ya yi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera don gina kai. Shi Emefiele nan wurin ya amfani da kujerar shi ne domin ya gina kai shi, ya amfani da matsayin shi ne da kudin da yake da shi da kuma kujerar da yake da ita ta babban bankin Najeriya ya yi waɗansu abubuwa da dama waɗanda azurare da aka yi na sayan wannan babban banki na Union Bank ta hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe Union Bank ɗaya daga ciki ne abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi a kan shi.
Emefiele na sa ɓangaren namusanta aikata laifi duk da ba za a iya sanin abin da ke gudana kan tuhumarsa a bayan fage ba. In za a tuna mai ba wa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya ce san ba za a saurara wa Emefiele kan tuhumar gagarumar badakala ba.
Tsohon shugaban babban bankin Najeriya a Godwin Emefiele yanda ya cutar da bayan Allah ya karya bayan Allah ya yi abin da ya yi ya wawura kudaden talakawan Najeriya kusan duk mutumin da yake son cigaban kasar tarayyar Najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka.
Emefiele na fuskantar tuhuma a gaban babbar kotun tarayya Abuja da kuma Lagos. Yanzu haka yana hannun hukumar yaƙi da cin hanci AFCC a Lagos har Alhamis din nan mai zuwa, inda kotu za ta duba buƙatar ba da bailinsa kan tuhumar karkatar da biliyoyin dala. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Mazauna wata cibiyar kasuwanci ta Myanmar sun tsallaka kan iyaka zuwa Telang a yau Talata sakamakon ƙarar fashe wasu abubuwa bayan da wasu tsaru masu ɗauke da makamai suka ce sun kwace wani muhimmin sansanin soja da ke kusa, kamar yadda mazauna yankin suka shaidawa AFP. Mayakan ƙungiyar Karen National Union KNU sun faɗa ran Asabar cewa sun kwace wani sansanin soja mai tazarar kilomita 10 yamma da Maiduguri, kuma sama da sojoji 600 da 'yan sanda da iyalansu ne suka miƙa wuya. Kamfanin dillancin labaran na Faransa AP ya tuntuɓi mazauna yankin a yau Talata. Mazauna yankin sun ce suna jin ƙarin harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa. Wasannin gasar zakaran Turai na wannan makon za su gudana kamar yadda aka tsara duk da barazanar ta'addancin kungiyar ISIS in ji hukumar kwallon kafar Turai a yau Talata. Wata kafar yaɗa labarai da ke alaka da kungiyar ta'addancin ta fitar da sakonni da dama da ke kira da akai har-har filayen wasan da ake gudanar da wasannin kwata final a birnin Paris da Madrid da kuma London a ranakun Talata da Laraba. Akwai wasanni biyu da aka shirya gudanarwa a Madrid, inda Real Madrid za ta karɓi bakuncin Manchester City a ranar Talata, yayin da Atletico Madrid za ta karɓi bakuncin Borussia Dortmund a ranar Laraba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan da al'amura suka yi wa mutane zafi a Najeriya, hukumomi a watannin baya-bayan nan sun sanar da ware tan 42,000 na hatsi don raba wa mutane kyauta a fadin kasar don rage raɗaɗin da suke ciki da kuma sauko da farashin kayan abinci. Sai dai wasu masana tattalin arziki sun ce raba tallafin abinci ba shine matakin da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wahalar da ake sha a kasar ba. Ga fassarar rahoton Timothy Obiezu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur a lokacin da yake jawabinsa na farko a watan Mayun da ya gabata. Tinubu ya ce matakin wani bangare ne na sauye-sauyen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya, kuma ba da jimawa ba. Shugaban ya kuma cire ikon sarrafa kuɗaɗen ƙasashen waje don ƙara ƙwarin gwiwar masu zuba jari. Amma a maimakon kyakkyawan sakamako da ake sa ran za a samu, farashin abinci da sufuri ya tashi fiye da ƙarfin talaka.
Ɗan uwa, yau da safe na tashi da yunwa. Bani da ko naira ɗaya da zan saya abinci. Abu mafi muhimmanci shine ina kokarin ganin yara na suna cin abinci akalla sau biyu a rana.
It's food that is problem for this Nigeria.
Farashin mai shine matsalar da muke fama da ita idan aka magance ta to duk farashin sauran kayayyaki zai sauka. Dala ba ita ce matsalar mu ba a Najeriya. Man fetur ne. Jigilar kaya daga jihohi zuwa Abuja ba abu ne mai sauki ba.
Shugabannin ƙasa da suka gabata sun biya tallafin mai na tsawon shekaru da dama domin samun saukin mai. Sai dai hukumomin Najeriya sun ce an yi amfani da shirin ne wajen sace kudaden jama'a, kuma sun ce za a yi amfani da kudaden da aka ceto daga shirin wajen inganta ilimi, kiwon lafiya da kuma ababen more rayuwa. Sai dai manazarta sun ce ba a yi tunanin kan tsarin kamar yadda ya kamata ba.
We didn't think deep about
babu wani shiri kawai ka sanar da shi, kana tunanin zai warware kansa ne? Bayan sake fasalin, menene sakamakon sauye-sauyen?
Kididdigan farashin kayayyaki a Najeriya a watan Fabrairu ya kai makura a cikin shekaru 30. Matsin tattalin arziki ya yi sanadiyar dubban mutane zuwa kan tituna domin zanga-zanga. Ƙungiyar ma'aikatan Najeriya ta jagoranci ɗaya daga cikin gangamin tare da bayar da wa'adin gwamnati da ta gyara matsalar ko kuma ta fuskanci yiwuwar yajin aiki. Amma sanin da gwamnatin ƙasar ta mayar ta sanar da shirin bayar da kuɗi ga iyalai miliyan 12 domin rage wahalhalun da sauye-sauyen ke haifarwa. Hukumomin sun kuma yi alƙawarin samar da hatsi kyauta ga dukkan jihohin ƙasar da kuma shirin tallafawa matasa marasa aikin yi. Nkolo ya ce wannan bai isa ba.
Ina baƙin cikin cewa mun sami kanmu a ƙasar da ake dogaro da tallafi. Wannan ba shi ne mafita ba. Ba wai a ba mutane kayan tallafi ba ne, magana ce ta magance musabbabin matsalar ne, a dawo wa mutane da ayyukan yi da noma da sauransu.
A kwanakin nan wasu fusatattun mutane sun fasa tare da wawushe rumbunan ajiyar abinci da manyan motocin abinci a wasu jihohin Najeriya hudu. Masu sharhi sun ce matsalolin tattalin arziki na iya zama hanyar haɓaka rashin tsaro.
Nigeria is a fragile state.
Najeriya ƙasa ce mai rauni, dukkan alamu na taɓarɓarewa abin takaici ne, sai ƙaruwa suke yi, kuma matsalar tattalin arziki na nuni da irin wannan taɓarɓarewar. kuma duk wanda bai damu da cewa wannan dalilai ne na rashin tsaro ba, to da alama bai san hadarin da muke ciki ba.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Karmu wanda baya shine ga da mu sanda ne na arzikin mu shine uwa uwa.
Umar kula da yankunan da ke samar da lantarki a Najeriya Hypertech ta ce za ta hada hannu da jihohi 10 da ke karkashin hukumar domin bunkasa aikin noma a wannan yanki. A wani taro da hukumar ta gudanar Amina tare da kwamishinan ma'aikatan noma na jihohin, babban daraktan hukumar Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yauri ya fara da bayanin makasudin taron.
A makasudin wannan taro shine saboda la'akari da halin da kasan nan ke ciki na mawuyacin hali dangane da abinci, muka ga cewa da yake Allah ya azurta wayannan jihohi din da albarkatun kasa da ruwa, to babu abin da ya kamata ai shine a tallafa mu wayannan jihohi domin su maida aikin noma sana'a in zai sa al'umman wayannan jihohi din su iya dogaro da kansu, kuma ya sa tsadan abinci ya sauka. Shi yasa muka ga cewa za mu hada karhi da gwiwa da jihohi mu ga menene shirin da suka yi na haɓaka ayyukan gona jihohin su, sannan wasu rawa suke son mu taka domin mu tallafa ma mutanen su domin a cimma nasara, shine makasudin wannan taro.
Da sun nuna kun je kasar Thailand, me kuka gano sannan wani shiri kuke?
Dalilin da yasa muka gayyaci muka dauki nauyin kai kwamishinonin noma na wayannan jihohi Thailand shine mu ga yadda ake amfani da kananan mashina wurin haɓaka aikin gona, wanda yake wanda zai ce sai ya samu tractor yana iya noma ba tare da tractor ba, amma akwai injimomi kanana da za su iya daukan nauyin noma da zai sa a samu abincin da ake samu. Sannan kuma la'akari ya nuna cewa kananan mashins din nan ba su lalata albarkacin kasa kaman manyan mashins, kaman manyan tractor da sauransu, so amfanin da ake samu zai yawa kwarai da gaske. Shi yasa muka ga a tafi da kwamishinan su gani su zo su yada wayannan abubuwa a jihohin su, idan mutanen su abin da suka ga za su yi amfani da shi, mu kuma sai mu tallafa wurin ko mu saye mu raba ko kuma mu saye mu sayar musu da rahusa mai sauki domin a amfana baki daya.
Yanzu za a yi shi ake sa ran za a fara amfani da ko kuma kayayyakin nan za su iso ko kuma za a
yi wannan zama da muke yi yau suna cikin sharuɗan da ake ya kamata a bi, saboda yau ne za mu samu bayanan kowace jihohi menene suke sa gaban su, menene suke so, menene suke so mu ba da karfin gwiwa wurin. To idan aka yi hakan Allah ya da ba da dadewa, da mun riga mun budget cikin budget namu na wannan shekaran mun sa tallafi na wayannan mashin din a ciki, so kaga ba sai an ce an jira wani budget ya ba. Kuma kowa ya san kirai-kirai da gwamnatin tarayya take yi na haɓaka aikin noma, to namu rawa da zamu iya takawa kenan insha Allah.
Kwamishinan ma'aikatar ayyukan gona ta jihar Kaduna Alhaji Murtala Dabo da ɗaya daga cikin mahalarta taron da hukumar Hypertech ta shiryawa da ruwan da ke samar da wutar lantarki da ke karkashin ta, inda ya tsokaci kan taron.
Taro ne mai muhimmanci musamman shugaban wannan wuri wanda yana kokari ya ga hanyoyi ne da zai bunkasa ayyukan noma musamman ga ainihin communities da ke bakin kogi da ke bada harkokin wuta, kamar misali na River Kaduna wanda shi yake feeding to Shiroro, wanda ta nan ne ake samun wutar lantarki. To matsalolin da ake samu a gaban rafuffukan da ainihin al'umma da gonaki da ke gefen, kaga ana samun matsaloli da yawa duk lokacin da aka samu ambaliya da sauransu. Shi yasa wannan hukuma take kokari ta kawo hanyoyi da za a bunkasa rayuwar al'umma da ke gefen waɗannan rafuka, kuma musamman ayyukan noma. So dalili ke nan yasa wannan duk kwamishinoninmu na jihohi 10 da suke cikin ƙarƙashin wannan hukuma mun taru yau za mu shawarwari mu ga ayyukan da za a yi fito da su, inda za a bunkasa ayyukan noma musamman harkan yunwa da tsadan kayan abinci da ake ciki, a ƙasar nan.
Gashi bayanai ya nuna kun je ƙasar Thailand kuma kun gano ƙananan mashina da za su taimaka wajen bunƙasa aikin noma din nan. Jihar Kaduna ta fara so wayannan ƙananan mashina ko kuwa wani hali ake tafiya?
Eta wato tafiyan ya bude idanuwanmu na ganin ƙananan mashina wanda manomanmu za su iya amfani da shi, kamar wanda akan kira kafi shanu, wanda kowa ya sani idan muka ce za mu dogara ga garma ne kawai da fitiki, to ba yadda za a yi mai noman abincin da zai ishi ƙasar. Shi ya sa manomanmu tun da ba a iya sayan tractor wanda yake yi yana da tsada, waɗannan ƙananan mashinan su ne za a yi amfani da su, wanda manomin da ke gina wani yake noma hekta ɗaya zai iya yin hekta biyar, saboda wannan mashin ɗin mace ma za ta iya amfani da shi din ta yi huɗa har shuka, in fa har ban ruwa. So waɗannan injina in Allah ya yarda muna fatan muka same su zai taimaka wajen ainihin bunƙasa ayyukan noma a jihohinmu.
Kenan ake sa ran za ku samu?
Muna sa ran shekaran nan da za mu shigo muna shiri daidai gwargwado mu a matsayinmu na jiha da kuma taimakon wannan hukuma da su ma za su ba mu nasu agajin, mu ga za mu fara a hankali ana kaiwa har zai kai ga inda har manyan injinan ma za mu iya saya.
A nasa ɓangaren kwamishin ayyukan noma da albarkatun ƙasa na jihar Kebbi, Alhaji Shehu Ma'azu ya yi bayani kan ƙudurorin da gwamnatin jihar Kebbi ke da su wajen inganta harkokin noma a faɗin jihar.
To babban ƙuduri dai shine mun riga mun yi lancin na jadawalin abunda wannan gwamnati ta mai girma gona ƙauren Gwandu za ta yi. Mun hito da ajanta mai abubuwa guda takwas. Wayanda yake wayannan ayyukan da muke so mu yi guda takwas, muhimmancin su shine a bunƙasa aikin noma kuma a maida shi na zamani. A cikin wayannan abubuwa za mu ƙarfafa ma'aikatan ne na ma'aikatar gona da project namu, za mu kuma kawo bunƙasa ta fannin noman rani, za mu kuma ɗauki ma'aikata malaman gona wayanda yake babu su, wanda yake su ne tushe na duk wani noma da za a yi. Haka kuma za mu kawo mashin injinoni ƙanana da manya wa'anda bi iznillahi ta'ala muna kyautata su, sun za su rage tsada aikin gona kuma za su ƙara jawo hankulan matasa da mata su zo su yi aikin noma.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin babban daraktan hukumar Haifadek Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri da kwamishinonin ayyukan noma na jihohin Kebbi da Kaduna da wakilin Ma'aneja Mustapha Nasir Batsari da kuma Julius Gresham da taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To yanzu kuma ga abin da wasu matasa ke cewa akan tasirin azumin watan Ramadana a gare su.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin Damagara. Goma ta ƙarshen nan tana da muhimmanci ƙwarai-ƙwarai lasiyama ga mu matasa. Muhimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci. Kamar mu makan haɗu kullum tunda azumin nan ya kama. Da mu da yara almajirai muka yi tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka a yi addu'a. Amma abin da muke jan hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama, akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma, saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak, wanda daren ɗaya Allah ya ce khairun min alf shahr ya hi wata dubu. Kenan mu yi kokari, ba lalle bane mutane a daren lailatul qadr da a ibada in kai ta dace da daren zaka samu cikin wannan wata dubu. Saboda haka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadan bayan al'umma a wannan zamani, su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi a ga masalolin nan. Ga sunan wasu sun yi digiri ba aiki su ruki Allah Allah kawo aiki ga shin wasu suna da abubuwa ga shin da yawa kowanne ya addu'a saboda lokacin da amsa addu'a duk addu'ar da zakai a wannan goma ta karshe Allah zai amsa so da kar azama ai wasa sannan babban kiran da zamu akwai ɗan uwan mu matasa wanda zaki gani idan wannan lokacin zamana wuce wasu da dare zaki gani kare da suna balo wasu kare da zuwa dora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai bane a koma masallaci a koma ita daga wannan goma hoshi kenan sai mai rai sai wanda Allah ya arzuta badin iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku jiba da ta tsinci kan lafiya ma mu kasashen nan na Afrika wanda muke Afrika ta tsakiya jiba ci irin bala'in da ke waruwa nan kasan makota nan kasan wannan hurku waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukkan da su ne ake amfani
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau na hadin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati Gomar Annabar Jauda Aisha Usaini Dango ta Karasuwa da Aisha Lawan bin Hanbali MK dan Silva Sakkwato tare da Ado Salati Gomar Annabar Jau suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotun jihar Kano ta yanke wa dan canan nan da ya kashe budurwarsa Ummita hakan yayi daidai domin yin haka ne kawai zai sa ya zama darasi ga na baya domin ganin buzu a masallaci yakan sa rago ya ji tsoron Allah Shi kuma sakon mun na gaba cewa yayi wawashe kayan abinci a motar gidauniyar Dangote a jihar Kebbi wanda ya kawo hasarar mutum daya abin san bai dadi ba dan Allah shugabannin Najeriya ku tausaya wa talakawa sako daga malam Ango malamin makaranta ya wuri Shi kuma sakon mun na gaba cewa yayi ina taya sabon shugaban kasar Senegal Basir Faye Murna kama aiki Allah ya bashi
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace gashi dai gobe Laraba sallah karama a Najeriya. Sai dai kuma a karamar hukumar Mutar Rijau wutar lantarki ta yi mana kamshin dan goma. Babu ita babu labarin ta. Asabar da haka shugabanni kalubalen ku domin dai bai kamata a ce kun bar mu manyi sallah a cikin duhu ba. Wasiƙa ta gaba kuma ta hadin gwiwa ce. Tace salam VOA Hausa. Yau take ranar karamar sallah a kasar Manijar amma mu ba mu sallaci sallar ta bana ba duk da haka muna son ku ba mu dama mu taya ƴan uwan mu ƴan Nijar waɗanda suka yi sallar a yau murna da fatan Allah ya amshi ibadun mu baki daya Allah ya maimaita mana amin summa amen sako daga Sanusi Madattai da Magaran da Isuhu Makiri Madattai da Iliyasu Yakuba Dagawa da Yakuba mai aski Badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah a yau ma ina so ku bani dama domin na yi kira zuwa ga malaman addini da sarakuna a gaskiya ya kamata su gaggauta dawowa daga rakiyar gwamnati domin fuskantar halin rayuwa da al'umma ke ciki saboda wallahi jama'a suna cikin kuncin damuwa sosai aban ba kyan gani Wannan ba umarni bane shawara ce. Don haka ya kamata su fito fili su fada wa gwamnati gaskiya akan halin rayuwar da al'umma ke ciki. Koda hakan ba zai mata dadi ba. Domin akwai ranar tsayawa a gaban Allah subhanahu wata'ala. Ranar da kowa zai yi bayani dalla-dalla akan yadda ya tafiyar da jagorancin al'ummar sa. Sako daga Sani Gulla Kampala Malama Dura a jihar Jigawa. Wasiƙa ta ƙarshe kuma a yau da lokaci ya bamu damar karatu ne daga Garba na Hallukan ba a Kebbi. Yace muna kira ga kamfanin Dangote da ya gaggauta saka kwamitin bincike a kowace jiha a Najeriya akan yadda aka yi rabon shinkafar da Dangote ya baiwa al'umma tallafi a cikin wannan watan na azumin Ramadana. To mun gode da waɗannan sakonnin a ci gaba da aiko mana. Madalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin inda za ku ji yadda aka yi bikin karamar sallah a jamhuriyar Nijar A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya da Fiona wa Mai Nandudu wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.